أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin FMC Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan majalisi shine na 37 a yammacin nan na Juma'a 19 ga watan Rabi'ul Akhir hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 3 ga watan 11 shekara ta 2023 a yau insha Allah za mu tashi babin da yake cewa ma akramahu Allah bihi qabla nubuwa abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama annabi da su kafin annabta kamar sharar fage sharar fage da Allah madaukakin sarki yayi wa annabinsa gabanin ya zama annabi alamomi da suka nuna cewa shi annabi ya zayyano abubuwa wanda kusan sun kai guda 5 amma abubuwan sun doshi 10 sharar fagen da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi waɗanda suke nuna cewa zai zama annabi sun kai 10 ko ma sama da haka yace awwalu munhatin minallahi ma hasala minal barakati ala ali halimata alladhina kana mustarda'an fihim faqad kanu qabla ululihi binadihim mujdabina فلما صار بينهم صارت غنيماتهم تؤوب من مرعاها وإن أضراعها لتصيل لبنا بيان da yake a wannan gabar ita ce na daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama annabinsa da su albarkar da Allah madaukakin sarki ya sanya wa ƙauyen da aka shayar da annabi ƙauyen Halimatu Sa'adiyya sannan gidan Halimatu Sa'adiyya ma yanda suka samu canji na lokaci guda a rayuwa wannan duk alamomi ne da suke nuna cewa wannan zai zama annabi gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka ƙauyen su dabbobin su a kwanjame suke dabbobin su a bushe suke ba nono da za a samu a sha daga gare su to amma saukar annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙauyen su sai ƙauyen ya zamanto mai albarka da ƙauyen a bushe yake fari ba ciyayi da dabbobi za su ci ba abinci da mutane za su ci amma kasantuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙauyen sai aka wayi gari ƙauyen ya cika da albarka na ciyayi dabbobi suka samu yabanya mutane kuma suka samu abinci dama abincin su muka ce galibi nono to kaga kenan idan dabbobi sun koshi za su samu abinci idan dabbobi suna cikin yunwa su ma suna cikin yunwa saboda abincin su ya rataya da dabbobin inda nonon dabbobin shi suke sha a matsayin abinci idan ba a mance ba a karatun da muka yi a baya, shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a ƙauyen Banu Sa'ad. Dama ƙauyen Banu Sa'ad ƙauye ne da ke kusa da garin Makka. Sukan zo lokaci-lokaci su kwashi jirajirai da aka haifa, su tafi da su su shayar da su, a biya su abin da za a biya su, suna bukatunsu na yau da kullum da shi. To lokacin da aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam, sun fito bisa al'ada kamar yadda suka saba yi, wannan mun karanta a baya, dan matashiya ne. Bisa al'ada kamar yadda suka saba yi, sun fito tawaga ta mata masu shayarwa waɗanda suke fatan a biya su. Suka zo suka shiga garin Makka, suka kwashe ɗaya waɗanda suke na shayarwa. Halimatu Sa'adiyya kuma sakamakon rauni da jakarta ke da shi, sai zama sun mata nisa, sun riga ta shiga garin Makka. In ba mun ce ba, mun yi bayani tun fitowansu daga ƙauyen, in suka mata nisa sai su tsaya su jira ta, saboda jakarta a bushe take, yunwa duk ya cinye jakarta ta. Jakar kamar ba za ta tafi ba, amma dai a haka dai take lallaba, take tafiya kan jakar. In suka mata nisa sai su tsaya su jira ta, in ta iso sai su ci gaba da tafiya. Idan suka ƙara mata nisa sai su tsaya su jira ta, saboda ba za su iya tafiya irin tafiyar jakarta ba, don tafiyar ya yi saiɓi da yawa. To lokacin da suka kusa su shiga garin Makka nan, kowa ta kansa yake yi, kaga ba batun jira, saboda duk wacce ta riga shiga ta san gida mai maiƙo da za ta je ta ɗauki ɗan da ta san za a mata kyakkyawan biya. To saboda haka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, ba za ta yi jinkiri ba, kar wata ta riga ta. To wannan yasa duka suka yi ɗan rige suka riga Halimatu Sa'adiyya, tunda ita jakarta ba ta da kuzari. Suka shiga cikin garin Makka, duka abubuwan shayarwa suka kwashe, annabi kawai aka bari. Shi kuma annabi, dalilin da yasa aka bar shi maraya ne. Kaga maraya kuma an san mahaifinsa tunda baya raye, ba wani abu za a samu da ya taka kara karya ba. In mahaifiyarsa ce, an san galibi mata ba wani sana'a suke da shi da za su yi kyakkyawan biya ba. In kuma danginsa ne, an san dangin za su ji cewa ba ɗanmu ba ne, ba lallai su zage su yi ba kamar yadda za su zage su yi a kan ‘ya’yansu. To wannan ya sa aka kwashe ababen shayarwa, sai aka ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Halima ta iso, duk an kwashe ababen shayarwa, sai annabi kawai. Annabi kuma ta duba ta ga maraya, ta ga to ita da take cikin wannan matsanancin yanayi, ga ta cikin yunwa, ‘ya’yanta cikin yunwa, dabbobinta cikin yunwa, komi a bushe, jakarta kamma kamar ba za ta zo ba, da ƙyar ta kawo su, raƙumarta babu nono. To yanzu in ta ɗauki annabi, mai za ta samu? Sai ta haƙura, ta koma masauki. Dama da mazajensu suke tafi, sai ta je take shawari da mijinta, cewar fa ta iso a makare saboda raunin jakarta. Da ababen shayarwa da suka kamata a ɗauka an ɗauke, ita babu wani da ya saura sai maraya. To ita kuma ta zo ne don ta samu ɗan abun masarufi da zai ɗan farfaɗo musu da rayuwarsu. Ga jinjirin ɗanta nan, nono wannan baya samu ya sha daga gare ta, saboda yunwa da take fama da shi. To shi ne take shawartar mijinta, me yake gani? Mijin amsar da ya bata amsar ita ce, to wannan marayar ba matsala, je kike ɗauke shi, wataƙila Allah ya sanya mana alkhairi cikinsa. To yanzu ababu ne ta je ta ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam, da akwai to da ba za ta ɗauki annabi ba, shi ne ta je ta ɗauki annabi ababu, wai da babu gara ba daɗi, motsi ya fi laɓewa. Bahaushe ya ce muguwar rawa, da muguwar rawa kuma gwammakin tashi ko. To shi ne ta je ta ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam, ta zo da shi ababu. To lokacin da ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta yi mamakin yanda nonon ta ya kawo, da kuma babu a bushe yake. Ɗanta sai ya yi ta ihu, ya yi ta kuka bacci, wannan ya gagara kuma ya hana su saboda yunwa, babu abin da zai samu ya sha daga gare ta na nono. To amma da ta je ta zo da annabi, cikin iko Allah tana zuwa da annabi, sai ga nono ya ciko, da ya sha, ya koshe ta bacci. Dama yana da bashin bacci da yawa, a baya baya iya bacci saboda yunwa, ya tara bacci mai yawa, yanzu ciki na ɗauka sai bacci. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sha sai bacci. mijinta ya tafi ya gyara wa dabbobin su guri sai ga hantsar raƙuma su cike da nono da kuma sai su yi sati ba su samu nonon da za su sha ba. Yayi mamaki ya tatsa ya sha ya koshi ya dibo ya kawo mata tace wannan fasadaka aka bayar yace a'a daga raƙuman mu yace wannan tace wannan raƙumar ce ta kawo nono haka yace wallahi abun akwai ban mamaki. To shine anan take bashi labarin wani abun ban mamakin da ke tattare da ita yadda aka yi nonon ta ya kawo wanda da kuma babu sai ai sati ba a samu abin da aka ba yaro ya sha ba. To kaga wannan na daga cikin karramawa da Allah subhanahu wata'ala yi wa annabi kuma alama ce da take nuna cewa zai zama annabi yanda Allah ya sanya albarka tattare da shi kuma ya zama duk al'ummar da ya zauna cikin su sai kaga an samu albarka da yabanya cikin wannan al'umma din. To wannan abu na farko kenan da shi ma abocin wannan littafi ya kawo mana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya karrama annabi da su gabanin annabta. Da Halimatu Sa'adiya gari ya waye ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallam da jinjirinta akan jakarta suka kama hanyar komawa ƙauyen su. Jakar da da in an yi tafiya an bar su can baya sai a tsaya a jira su, yanzu kuma sai wannan jakar ta yi fintin kauta wuce sauran mata sai suke mamaki cewa Halima ki jamu a hankali mana ya kike jan mu da gudu. Suka ce kai wannan jakar amma ba da ita kika zo ba, tace da ita na zo mana. Suka ce kai tana da ban mamaki, san da muka taho sai mun miki nisa mu tsaya mu jira ki har ma mun zo shiga Makka muka riga ki shiga muka kwashe ababen reno ke da kika shiga maraya kika dauko, amma kuma gashi yanzu duk tafi kowace jaka kuzari. To gabanin su iso ƙauyen ta riga su isowa. Wa haka zalika da aka sauka ƙauyen idan an ɗibi dabbobin gidan Halimatu Sa'adiya an tafi da su kiyo da safe, da yamman an dawo zaka gansu a ƙoshe ɓulɓul, sauran dabbobi kuma za a dawo da su yanda aka fita da su haka za a dawo da su. Hakan ya yi ta haɗa makiyaya faɗa da wanda suke yi wa kiyo, suna ganin kaman ha'intarsu suke yi, ba sa zuwa gurin da ya kamata su je su kiyan dabbobin nan saboda suna ganin Halimatu Sa'adiya za a je ƴan awowi za a yi a dawo da tumakinta a ƙoshe. To sai suka yi ta canja masu kiyo, suna fatan su samu irin na Halima, ba su san albarka ba ce Allah subhanahu wata'ala ya sanya a gidan Halimatu Sa'adiya. To tunda annabi ya zauna wannan gidan ba su samu wani matsi na rayuwa ba har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai munzalin a yaye shi. To lokacin da ta yaye shi kuma sai ta yi sha'awan ya ci gaba da zama a gidanta saboda albarkar da ta gani ta san ko tanta ma babu daga gare shi ne. To kaga wannan Allah ya karrama annabinsa da wannan zamansa a wannan ƙauye, mutan ƙauyen musamman gidan ita Halimatu Sa'adiya sun ga albarkatu waɗanda suke masu tarin yawa. Wannan na farko kenan da aka ambata mana cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya karrama annabinsa da su gabanin annabta. Sai na biyu ya ce thumma aqaba zalika ma hasala min shaqqi sadrihi wa ikhraj hadhi shaitani min. Wannan abu na biyu kenan da Allah subhanahu wata'ala ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da shi. Halimatu Sa'adiya lokacin da ta yaye annabi ta maida shi gurin mahaifiyarsa, wannan ai mun karanta a baya, sai ta nema daga gurin mahaifiyarta sa ta bar annabi ya ci gaba da zama gurinta. Sai ta ce ba matsala, je kiki ci gaba da rike shi saboda alkhairai da albarka da ta gani tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam. To annabi ta koma, Halimatu Sa'adiya ta koma da shi ƙauyenta na Banu Sa'ida, ta ci gaba da kula da annabi har zuwa lokacin da annabi ya kai munzalin iya fita kiyo da dabbobi. Malamai na tarihi suna cewa ya kai shekara 4. To da shi da wannan tsara nasa sa'a nasa ɗan Halimatu Sa'adiya sai a ba su tumaki sai su fita kiyo kusa da gida kamar yadda muka karanta a baya. To wata rana sun fita kiyo sai Allah ya turo mala'iku guda biyu, mala'ika Jibrilu da wani mala'ika daban, suka zo suka kama annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaga kirjinsa suka fitar da zuciyarsa suka tsaga ta suka fito da gudan jini daga cikin wannan zuciya tasa suka nuna masa suka ce wannan shine rabon shedan daga gare ka, sai suka yarda wannan gudan jinin. aka zo da baho na zinari aka sanya zuciyar annabi ciki aka wanke ta sannan aka sake dinke zuciyar kaga yanzu kenan zuciyar annabi ta rabu da rabon shedan shedan ba shi da rabo tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam aka dinke zuciyar aka maida ita gurbinta aka dinke kirjin to lokacin da ake yi wa annabi wannan aiki shi dan uwan annabi na shayarwa dan Halimatu Sa'adiyya sai firgita ya dauka aljanuni sai ya ruga da gudu ya je gaya wa mahaifiyarsa mahaifiyarta taho a guje da ita da mahaifin annabi na shayarwa mahaifin annabi na shayarwa mijin Halimatu Sa'adiyya ke da suka zo sai suka tarar da annabi yanayinsa ya canja alamu an yi masa wani abu to anan sai Halimatu Sa'adiyya ta tsorita cewar yaron nan yanda yake da albarka karfa masharranta su ta bibiyansa su masa lahani gara ta mai da shi gurin mahaifiyarsa to shine ta dauki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ta mai da shi gurin mahaifiyarsa to wannan abu na biyu kenan da Allah ya karrama annabi da shi na cire rabon shedan daga zuciyarsa wannan gudan jinin da aka cire daga zuciyar annabi rabon shedan kenan kenan duk wani mahaluki da ka sani akwai rabon shedan cikin zuciyarsa shine malamai suke cewa nan gudan jinin da kake gani kaman kurar karfe take wajen fisgo zunubi shi yasa zaka ga da'iman zuciyarka tana ingiza ka aikata zunubi kuma zuciyar sai ta ji tafi sha'awar zunubi saboda wannan gudan jinin da ke cikin zuciyar suka ce tamkar kurar karfe take to shi yasa mutumin da ya iya yaki da zuciyarsa ba karamin nagartaccen mutum bane wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu ita rai tana yawan umurtan ma'abocinta da munana saboda wannan gudan jinin da ke cikinta to annabi kuma nasa babu kai kenan yanda annabi ba yadda za a yi ransa ta umurce shi da mumuna sai dai ta umurce shi da kyakkyawa sabanin sauran mutane wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam yace walaysa hadha bil ajib wannan ba abun ban mamaki bane a ce an cire rabon shedan daga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam an fitar yace walaysa hadha bil ajib ala qudratillahi ta'ala wannan ba abun ban mamaki bane dangane da qudrar Allah subhanahu wa ta'ala faman istaba'ada dhalika kana qalilan nadri la ya'rifu min quwwatillahi shay'a du wanda yayi nisan ta faruwa wannan abun tunda abu ne wanda Allah mai iko ne ya aika wata da duk abun da ya ga dama yace du wanda ya nisantar da faruwa wannan abun na tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam da fidda zuciyarsa wani zai ta a ya za a tsaga kirjin mutum a fitar da zuciyarsa kuma ya ci gaba da rayuwa rayuwar dama ai tana hannun Allah ne subhanahu wataala mutuwar tana hannun Allah ne ba wanda zai mutu sai da ikon Allah rayuwar ma duka ana yin ta karkashin hukunci da ikon Allah to saboda haka wannan ba abun ban mamaki bane yace wanda zai nisantar da faruwan wannan wanda ya zamanto mai karancin nazari da tunani da hangen nesa wanda bai san komai ba dangane da al'amarin Allah subhanahu wataala wannan shi ne zai nisantar da faruwan wannan amma wannan abu mai sauki ne dangane da al'amarin Allah subhanahu wataala yace li anna kharqal adati lil anbiya'i laysa bil amri al mustahadath wala al mustaghrab saboda abubuwa wanda suke cece tunanin dan adam wanda suka kera tunanin dan adam su ne ake kira gagarabadau yace wannan ba al'amari bane fararre dangane da Allah subhanahu wataala kuma ba bakon abu bane inda annabawa ne Allah yana zuwa musu da abubuwan da sun wuce tunanin dan adam wato sun fi karfin tunanin dan adam yanzu ya kawo mana abubuwa guda biyu kenan daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama annabinsa da su sai yake cewa wa minal karamatil ilahiyya daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya karrama annabi da su zai kawo mana abu na uku kenan al-ghamama taskhirul ghamamati lahu fi safarihi ila ash-shami hatta kanat tadhilluhu fil yawmi as-sa'ifi la yashtariku ma'ahu ahadun fil qafila wannan abu na uku da ya kawo mana gabanin sa akwai wani kama an tsallake wani nan yana bayyana mana lokacin da annabi ya fita da dukiyar Khadija kasuwanci yadda gajimare ke masa inuwa. To amma gabanin aje nan ai in ba mu mance ba, Annabi lokacin da yana dan shekara 12 babbansa Abu Talib ya zo fita kasuwanci, tunda ya ga Annabi ya fara tasawa, tunda Annabi ya shiga karkashin kulawarsa sai ya ga bai kamata ya tafi kasuwanci ya bar Annabi ba, saboda fitansa kasuwanci da dawowansa sukan share wata biyu ko sama da haka. Daga garin Makka zuwa Sham akalla suna daukan sati 4, daga Sham zuwa garin Makka nan ma suna daukan sati 4. To kaga kuma ba daga zuwa za su dawo ba, akalla za su yi saye da siyarwa na kwanaki 2 zuwa 3. To kaga duka in ka hada ba zai gaza watanni 2 cicin ba. To sai ga ya tafi ya bar Annabi tsawon watanni 2, bai san me zai faru da Annabi ba, kuma Annabin nan an danka shi a hannunsa amana ce. Kakan Annabi gabanin ya rasu Abdul Muttalib ya danka Annabi hannun Abu Talib a matsayin amana, ci gaba da kula da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan yasa ya ci gaba da zama ma ya daina fita kasuwanci. Annabi yana dan shekara 8, ya ga ai yayi karami ya tafi ya bar shi 9, 10, 11, da Annabi ya kai shekara 12 sai ga ai ya fara wayo. Yanzu kan zai iya tafiya kasuwancin sa ya bar Annabi tunda ya fara wayo. To da ya tashi fita kasuwanci, Annabi sai ya ce ai zai bi shi, baya son rabuwa da babban nan nasa, saboda yanda babban nasa ya shaku da shi, da yanda yake nuna masa kauna da soyayya. To Annabi sai ya matsa kan cewar zai bi shi, ba zai yadda ya tafi ya bar shi ba. To shi kuma baya so ya sabawa abin da Annabi yake so, sai ya dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi yankin Sham. To sun isa wani gari da ake kiransa Busra, wannan ai mun karanta inda a tuno. To sai wani mai ibada ya tsaya yana kallon su tun lokacin da suke can nesa gabanin su gangaro, shi yana cikin kwari su kuma suna kan tudu, tun tana kan tudun gabanin su gangaro yake bin su da kallo har suka gangaro, har suka iso area inda bukkarsa take. Abin sai ba su mamaki kwarai, saboda a baya sun saba zuwa su zo su wuce shi, ko daga kansa ba zai iya kalle su ba, yana ta harkarsa ta ibada. To amma yau tun gabanin su iso yake bin su da kallo har suka iso, abin sai ba su mamaki. To da suka iso sai yayo kansu, suna ta mamaki, bai taba ce musu ci kanku ba, tunda suke zuwa sun saba su zo su yada zango kusa da shi, ko daga kai ba zai iya kalle su ba, yana ta harkarsa su wuni ko su kwana ma su ci gaba da tafiyar su ba tare da ya ce musu ci kanku ba. To amma ranan suka ga irin kallon da yake musu na ban mamaki. Sannan kuma bayan sun iso, ya iso gare su ya kutsa ya je inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To abin su yake ba su mamaki, yake cewa hadha rasulu rabbil alamin, hadha yab'athuhu Allah rahmatan lil alamin. Sai suke mamaki, yace wannan mutumi da kuke gani manzo ne na ubangijin talikai, Allah zai aiko shi rahama ga al'ummar duniya. Sai suka yi mamaki suka ce ma adraka zalik, me ya sanar da kai haka cewa shi manzo ne, zai zama manzo, Allah zai aiko shi rahama ga al'ummar duniya. Yace abin da ya sanar da ni haka shine, tunda kuka gangaro daga kan tudun can, babu wata bishiya da take area nan face ta fadi ta masa sujjada, kuma ba sa sujjada wa kowa sai Annabi. To wannan shi ya nuna min cewar Annabi, kaga wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya karrama Annabi da su gabanin annabta, da shi ya kamata ya zama na uku, ba wanda aka ambata mana a nan a cikin littafi ba. Sannan da suka nemi guri suka yada zango gindin wata katuwar bishiya, sun kai kusan mutum 30, sai ya ce bari ya je ya girka musu abinci. Da bai taba musu magana ba, amma yau albarkacin suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce bari ya je musu abinci. Ya shiga yi musu abinci, Annabi kuma tunda shine karami a cikin su, sai aka ce je ya da baibayi wa dabbobin su kar su fansa masa shiga daji, ya je yana ta musu da baibayi. Shi kuma nan wannan mai ibada da ake kiransa Bahirar Rahib ya kammala abinci, sai ya zo da abincin sai tara Annabi baya, Annabi yana can cikin dabbobin su, sai ya aika cewa aje a kira Annabi zo a ci abinci tare da shi, ai saboda shi ma yayi abincin. To da aka kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso, sai ya tarar babu wata inuwa da zai zauna, saboda mutum 30 ai za su cinye inuwar bishiya kwaya daya har wasu ma awayi gari ba su samu inuwar ba. To annabi sai ya zauna inda sahu ya kare, sai ya zauna cikin rana, wannan bishiyar sai ta karkata sai ta yi wa annabi inuwa. Yace kun ga abin da nake gaya muku ko kun ga yanda bishiyar nan ta karkata ta masa inuwa? Sun duba ba su gani ba, amma shi yana gani gashi nan inuwa ta karkata ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa. Yace to kun ga wannan alama ce da take nuna cewa wannan mutumi manzo ne, yayi ta wa annabi tambayoyi, annabi na bashi amsa, amsoshin da annabi ya bashi suka ƙara tabbatar masa cewa zai zama manzo. To shine ya roƙa daga Abu Talib, tunda shine mai kula da annabi, akan ya maida annabi garin Makka, kar ya kuskura ya shiga da annabi Sham, saboda in ya shiga da annabi Sham, ahalul kitabi suka yi ido hudu da annabi, to za su kashe shi, saboda haka ya maida annabi Sham. To shine ya tura annabi da wasu mutane guda biyu suka mayar da annabi garin Makka. Wata riwayar kuma ta ce wai Bilal da Abubakar, ko an tuno wannan bayanin? To kaga a ce Bilal da Abubakar su suka mai da annabi, ai ba zai yi ba ko, saboda Bilal ta yi lokacin ma ba a haife shi ba, Abubakar kuma annabi ya fi shi da shekara biyu. To ya za a yi kanin bayansa a hada shi da shi a ce ya mai da shi? Kaga ba zai yi ba. To wannan riwayar dai bata inganta ba, zai iya yiwuwa an samu tseko, amma wancan bayanai da muka yi na baya sun inganta, suna nan cikin sunan Tirmidhi. To wannan shine zai zama abu na uku cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala karrama annabi da su, waɗanda alama ce cikin alamomi na annabta cewa zai zama annabi. To sai mu je ga bayanin da ya kawo mana anan zai zama abu na hudu ke cikin abubuwan da Allah ya karrama annabinsa da su. Yace wa minal mukarramatil ilahiyya تسخير الغمامة له في سفره إلى الشام. daga cikin karamci na Allah subhanahu wataala da yi wa annabinsa, yanda ya hore masa gajimare a tafiyarsa da ya yi zuwa Sham, karo na biyu kenan. Karo na farko wannan tafiya aka yi da shi babbansa, karo na biyu kuma shi da kansa ya tafi Sham din da dukiyar matarsa Khadija. Khadija da ta ji labari na amanar annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyarsa, sai ta yi sha'awar annabi ya karbi dukiyarta ya tafi da dukiyar ya je mata kasuwanci. Dama takan ba mutane, haka ƴan kasuwa ta ba wannan ta ba wancan, tunda ita mace ce kuma mace mai kamun kai, ba ta ga ya dace ta shiga kasuwa ta yi kafada da maza. Gashi fa lokacin fa musuluncin ma bai zo ba. To amma da yake mace ce mai kunya, mace ce mai sanin ya kamata, mace ce mai kamun kai, tana ga bai dace ba a matsayinta na ƴa mace ta shiga ta yi kafada da maza don neman abin duniya. To sai ta ɗauki tsari guda, shine za ta samu wani cikin ƴan kasuwa wanda yake da gogewa akan harkar kasuwanci amma ba shi da jari, sai ta danka masa dukiyar tata ya je ya yi kasuwanci da dukiyar. Idan ya dawo, ribar da ya ci sai su raba da shi da ita, ya danka mata uwar kudinta, ribar kuma sai ya ɗauki rabi, sai ta ɗauki rabi. To bayan nan kuma da wasu kwanaki sai ta sake neman wani shi ma, tunda shi ma wannan ya ɗana, sai a nemi wani shi ma ya ɗana. To haka take mu'amala da mutane, kuma haka ta yi kasuwancinta. To da ta ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ta nemi ya fita da dukiyarta ya je mata kasuwanci. To shine bayanin da ake yi a nan, cewa taskhirul ghamamati lahu fi safarihi ila sham hatta kanat tadhilluhu fil yawmi sa'ifi la yashtariku ma'ahu ahadun fil qafila. yadda gajimare ke yi wa annabi inuwa sallallahu alaihi wasallam a tafiyarsa da yayi daga garin Makka zuwa Sham, wanda mun ce zai dauke shi tsawon kusan makonni hudu, sannan dawowa daga Sham zuwa Makka shi ma zai dauke shi kusan makonni hudu. Yace hatta kanat tadhilluhu fil yawmi sa'ifi, a rana wanda ake tsananin rana, ga zafi ga tsananin rana, zaka ga gajimare na yi wa annabi inuwa. Duk tafiyar da yake gajimare na masa inuwa, shi ba tafiya cikin rana. yace la yashtariku ma'ahu ahadun fil kafila, gashi dai ba shi kadai yake tafe ba, yana tafe ne cikin ayari, ayari mutum 30, mutum 40, mutum 50, amma shi kadai ga jimaran ke yi wa inuwa. Babu wani wanda ke cikin wannan ayari da zai tarayya da shi wajen shan inuwar wannan gajimare, shi kadai yake shan inuwarsa, saura kuma suna tafi cikin zafin rana. To kaga wannan babbar alama ce da take nuna cewa yana da al'amari mai girma nan gaba. Kenan wannan na daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama annabinsa da shi gabanin ya zama annabi. Yace kama rawa zalika maisaratu gulamu khadijata, kamar yadda maisara yaran khadija ya rawaito hakan, yake bada labari tunda annabi da ya karbi dukiyar khadija ya tafi da ita yankin sham kasuwanci, ta hada shi da yaranta da ake kiransa maisara. To shi kuma duk abin da yayi ta faruwa da annabi duka ya kiyaye, yazo ya juye mata yake bata labari. Fitan su daga garin Makka, tun fitan su ya ga gajimare na wa annabi inuwa, gashi yana tare da annabi amma shi ba ya jin inuwar gajimaren, amma annabi yana cikin inuwa. Zaka ga suna ta gumi sharbal sharbal, amma annabi zaka ga fiskar sa a bushe, baya cikin matsanancin yanayi saboda zafi, saboda me gajimare na masa inuwa, ga iska tana kada shi, har suka je suka yi kasuwancin su suka dawo. To shi wannan maisara ya ba wa Khadija wannan labari, kana musharikan lahu fi safarihi, ya kasance yayi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyarsa da yayi zuwa wannan yanki na Sham din. Yace wa hadha ma hababahu ila Khadija, wannan labari da maisara yazo ya juye wa Khadija na abun ban mamaki da ya gani tattare da annabi, na yadda ya ga gajimare na inuwa wa annabi, da yazo ya ba Khadija labari, wannan sai ya sanya soyayyar annabi cikin zuciyar Khadija. To nan akwai abu na biyar cikin abubuwan da Allah ya karrama annabi da su, wanda anan ba a kawo mana ba cikin littafin, kuma duk sun faru ne a tafiyar da aka yi zuwa Sham, tafiyar da annabi ya yi zuwa Sham da kasuwancin Khadija, Allah ya yarda da ita. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam da suka isa wani gari, Busra kaman shine boda tsakanin yankin Larabawa da kuma yankin Sham, yankin Rumawa kenan, kaman boda ne amma yana cikin yankin Sham. Kuma yawanci in sun taumutan Makka sukan yada zango a Busra gabanin su shiga cikin Sham din, su ci gaba da kasuwanci, su dan huta, su wanke jikinsu, su dawo cikin hayyacinsu, saboda in sun shiga su kasuwancin su da nishadi, wannan haka suka saba. To annabi da ya iso garin Busra sai ne migin din wata bishiya sai ya zauna. To sai wani mai ibada da ake kiransa Nistur Arrahim, Nistura, ai mun karanta wannan kissa ko Nistura, sai ya zo ya samu annabi yana mamaki, shi ne yake tambayan maisara me labarin annabi, me tarihin annabi, duk sai juyewa mai wannan mai ibada. Shi maisara yaran Khadija mai ibada Nistura ya tambaye shi labarin annabi, duk ya juye masa ya bayyana masa, sai ce to wannan matashi da kake tare da shi ina ga zai zama annabi, saboda babu wanda ke zama karkashin bishiyar nan sai annabi. To kaga wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama annabinsa da shi, zai zama shine na nawa kenan, shine na biyar, zai zama shine na biyar kenan, alama ce ta annabta. Wannan sheda da mai ibada yayi, gashi dai yana cikin addinin Nasara, yayi wannan sheda wa annabi sallallahu alaihi wasallam, alama ce da take nuna cewa zai zama annabi nan gaba. Yace wa hadha ma hababahu ila Khadijata, wannan shine ya sanya soyayyar annabi cikin zuciyar Khadija, na labari da maisara yazo ya bata cewar ya ga gajimare na yi wa annabi inuwa, sannan annabi da aka je Busra ya zauna karkashin wata bishiya, malami cikin malaman Nasara yake cewa ba wanda yake zama karkashin wannan bishiyar sai annabi. To wannan yasa soyayyar annabi ta samu gida a zuciyar Khadija. Yace hatta khatabathu li nafsiha wa tayaqqanat anna lahu fil mustaqbali sha'ana, wannan yasa Khadija ta nemi annabi ya aure ta, saboda ta samu tabbacin cewar nan gaba zai zama mai girman sha'ani, annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama mai girman sha'ani, sai ta yi sha'awar ta hada alaka da shi ta zamantakewa ta aure. ولذلك لما جاءته النبوة كانت أسرع الناس إيمانا به saboda haka ne ma lokacin da aka fara yi wa annabi wahayi sai Khadija ta zamanto ita ce na farko farkon fara imani da annabi ta riga sauran mutane imani da annabi saboda me saboda alamomin da ta gani a baya da wanda kuma ta ji labari a baya dangane da annabi ta fahimci cewar annabi zai zama mai girman sha'ani shi yasa lokacin da aka fara masa wahayi ta riga sauran mutane imani da shi walam tantadir ayatan ukhra bata jira wata aya daban da za ta bayyana cewa shi annabi bane yana cewa ni annabi ne ta karba ta yi imani da shi to shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ita ce mutum ta farko da ta fara imani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bayanin da ya anan yace walidhalika lamma ja'athu an-nubuwatu kanat asra an-nasi imanan bihi wa lam tantadhir ayatan ukhra ziyadatan ala ma 'alimathu min makarimil akhlaqi wa ma sami'athu min khawariqil adati lokacin da annabta zuwa annabi aka fara masa wahayi sai Khadija ta zamanto ta riga sauran mutane imani da annabi bata jira wata aya daban ta zo wacce za ta bayyana gaskiyar annabcin annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda iliminta da take da shi tattare da abubuwan da ta sani na mu'jizozi tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kyawawan dabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ji labari da kuma waɗanda idaninta suka gane mata to yanzu za mu je zuwa ga abu na shida cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama annabi da shi yace wa mimma manna Allahu alaihi ma kana yasma'uhu من السلام عليه من الأحجار والأشجار daga cikin abubuwan da Allah ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da su shine abinda annabi yake ji daga gurin duwatsu da bishiyoyi na sallama annabi tun kafin a fara masa wahayi tun yana matashi duk sanda ya fito daga gidansa duk bishiyar da yazo wucewa ga kusa da ita zata ce masa assalamu alayka ya rasulullah wannan ruwaya ce ingantacciya idan yazo ta jikin dutse zai wuce sai dutsen ya ce assalamu alayka ya rasulullah to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya karrama annabi da su na yanda abubuwan da ba sa motsi suke masa sallama ta annabta bishiyoyi suna masa sallama ta annabta duwatsu suna masa sallama ta annabta annabi bayan ya zama annabi ya ce shi yanzu haka ya san dutsen da duk lokacin da ya fito daga gidansa sai ya masa sallama kuma na annabta yace fa kana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta la yara bina'an wa yufdi ila ash-shi'abi wa butun al-awdiyati fala yamurru bi hajarin wala shajarin illa sami'a as-salatu was-salamu alayka ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fita biyan bukata idza kharaja li haja in zai fita biyan bukata saboda mutun ne mai kunya tun yana kankani in zai biya bukatar sa sai ya fita can wajen gari nesa inda zai kuya ba mai ganin sa to idan ya fita inda babu gini inda ba wanda ke ganin sa wa yufdi ila shi'abi zai je ya kuya bayan duwatsu da koguna wa butunil audiya da kuma cikin kwazazzabo fala yamurru bi hajarin wala shajarin illa sami'a as-salatu was-salamu alayka ya rasulullah baya wuce wani dutsi ko wata bishiya face yaji suna ce masa as-salatu was-salamu alayka ya rasulullah duk lokacin da zai wuce bishiya ko ya wuce dutse zai ji suna masa sallama irin ta annabta wannan abu na shida kenan daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da shi sai abu na bakwai mawallafin littafin bai kawo ba nace abubuwan sun doshi goma abu na bakwai daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su gabanin annabta shine jifan aljanu da aka yi ta yi da taurari na sama taurarin nan da zamu daga kai mu gansa a sama daga cikin hikimar da su hikimomin da suka sa Allah ya halicce su an halicce su dan a jefi taurari shedanu da su dama hikimomin su ne kamar haka na farko dan ka gane hanyar da zaka bi ka je gari da kaza kaza da kaza da kaza da can haka suke yi idan yanzu ina so in je Kano to ta yadda zubin taurari suke zan iya gane wace hanya zan bi in tafi Kano. Ina so in tafi Gombe, yadda zubin taurari suke a sama, ta nan zan iya gane hanyar da zan bi in tafi Gombe. Da haka suke yi, da taurari suke gane hanyoyi na zuwa gari kaza da kaza. Shine Allah ya ce wa bin najmi hum yahtaduna, da taurari suke shiriwa zuwa ga hanyar da za ta kai su gari kaza, da hanyar da za ta kai su gari kaza. Kaga wannan hikima ta farko kenan da ta sa Allah subhanahu wataala ya halicci taurari. Hikima ta biyu da ta sa Allah ya halicci taurari dan su zama kwalliya wa sama. Yanzu idan ka daga kai ka kalli sama bakakirin sai ka ga taurari sun mata kwalliya, sun zamanto kwalliya, sun yi kawa gwanin sha'awa, sai kaga sama ta burge ka gwanin sha'awa. Saboda me? Saboda yanda aka zuba taurarin, da yanda aka shirya su, da yanda aka tsara su halitta Allah subhanahu wataala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, sai Allah ya ce me? Waja'alnaha rujuman lish-shayatin. Hikima ta uku kenan, hikimomi guda uku suka sa aka halicci taurari. Hikima ta farko muka ce dan a gane hanya, ko hanyar gari da kaza da kaza. Hikima ta biyu dan su zama kawa da kwalliya wa sama. Hikima ta uku dan a jefi shedanu da su. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, Allah ya ce lallai mun kawata saman duniya da fitilu. Wadanne ne fitilu? Taurari. Allah ya ce waja'alnaha rujuman lish-shayatin, sannan taurarin nan mun sanya su abun jifa ga shedanu. To daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama annabi da su shine gabanin aiko annabi, Allah ya sanya an yi ta jifan aljanu da suke satan abin da ake tsarawa a sama su zo su gaya wa bokaye. Bokaye kuma sai su kara, in an gaya musu gaskiya kwaya daya sai su kara ƙarya guda tara sai su gaya wa mutanen su. To gaskiya kwaya dayan nan da suka faɗa cewa ran kaza, lokaci kaza, a guri kaza, abu kaza zai faru, in abun ya faru sai a ce eh dama ai bokawa ne ya gaya mana. To haka suke aljanu, wani zai haukan wani, wani ya haukan wani, wani ya haukan wani, har su je can sama ta bakwai. Sai zama abubuwan da ake yi suna kasa kunnen su suna ji, sai su sato ɗaya biyu sai su zo su gaya wa bokayen su. Wannan haka yazo cikin hadisi, hadisi wanda yake ingantacce, wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi, hadisin Abu Huraira Allah ya yadda shi. Annabi yake ba da labari cewar idan an kammala hukunci a sama, in Allah subhanahu wataala ya kammala hukunci a sama, yayi nufin zartar da wani al'amari, to gabanin ya zartar da al'amarin sai mala'iku su gurfana su dan kwafar da kansu dan ladabi wa Allah subhanahu wataala. To har sai an kammala abinda aka kammala na tsare-tsare, na hukunci, na umurni, idan an kammala sai mala'iku su dago kawunan su. Idan suka dago kawunan su sai su tambaya su ce me aka yi, me aka tsara. To anan su mala'ika Jibrilu su ne na musamman, sai su ce ai Allah ya ce aje ayi kaza, Allah ya bada umurni ayi kaza, Allah ya bada umurni ayi kaza. To anan a wannan lokacin ne su aljanu sai su ji wannan bayani. Wannan bayanin aljanu in suka ji, sai wannan ya gaya wa na ƙasa da shi, wannan ma ya gaya wa na ƙasa da shi, wannan ma ya gaya wa na ƙasa da shi, har zuwa ban ƙasa. To wanda aka gaya masa a ban ƙasa kuma sai je ya gaya wa bokaye. To anan kuma bokaye sai su ta gaya wa mutanen su, suna amfani da wannan damar suna cin kuɗin mutane. To idan suka gaya wa mutanen su, duk wanda aka gaya masa ya ga abun ya faru sai a ce eh dama bokawa ne ya ce mana kaza zai faru, dama bokawa ne ya ce mana za a aiwatar da abu kaza. To sun kasance suna tafiya a wannan tsarin. To dab da za a aiko annabi, inji Ibn Kathir, ya ce saboda kar ƙarya ta zama ta haɗe da gaskiya, tunda annabi shi zai zo da gaskiya, bokaye kuma ƙarya suke yaɗawa. To yanzu idan aljanu suna sato abin da ake a sama na wahayi su zo su gaya wa bokaye, bokaye su zo suna faɗin abin wahayi, sai a kasa gane waye annabin. Annabi da ya zo da wahayi ko boka da ya zo ya faɗa irin abin da annabi ya zo da shi, wanne ne annabin ɗaya? To don a toshe wannan kafar sai aka jefi waɗannan aljanin da taurari, sai aka tarwatsa su, sai aka wayi gari yanzu ba su da halin su ji abin da ake tsarawa a sama. idan wahayi za a yi basu da tsarin halin su ji abin da ake wahayi a kansa. Wannan hadisi kamar yadda na yi bayani Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu. To sai aka wayi gari yanzu bokaye ba su da ikon su samu labari na abin da ke faruwa a sama, tunda suna samu ne ta hanyar aljanu kuma yanzu an jefe su da taurari. To sai abin ya daure wa aljanu kai. Me yasa aka yi musu wannan hukubar? Aka hana su sauraron abin da ke faruwa a sama. Umurni da Allah zai yi aka hana su sauraro, hani da Allah zai yi aka hana su sauraro, wahayi da za a aka hana su sauraro. To sai wani daga cikinsu, shugaban aljanin, sai ce komi aka yi akwai abin da ya faru a ban kasa, ku zaga ku bazu ku watsu a ban kasa, ku je ku ji me ke faruwa, ku je ku hado mana labarai ku kawo mana. To sai suka wawwatsu, wasu suka yi gabas, wasu suka yi yamma, wasu suka yi kudu, wasu suka yi arewa, suna yawo har suka je wajen suku Ukaza. Suku Ukaza wata babbar kasuwa ce da take ci so daya a shekara, mun yi bayanin ta baya, wanda duk wani balarabe da ya kai ya kawo wannan kasuwar ba ta ci ba tare da shi ba. To sai suka, wasu daga ciki suka je jikin wannan kasuwar, da suka je sai suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Alkur'ani. Wasu daga cikin aljanin sai suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Alkur'ani, sai suka zauna suka yi tsamdaran su suna sauraron Alkur'ani. To wannan Kur'anin da suka saurara sai ya shiga cikin zuciyarsu, sai suka karbi musulunci a take a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine da suka koma gurin mutanansu sai suke ba su labari, kunji fa abin da ya faru, dalilin da yasa aka je ho tauraro ya tarwatsa mu, ashe Annabi ake shirin aikowa, shi kuma Annabin da za a aiko shi ba a so abin da za a aiko shi ya hade da abubuwan da bokaye suke, saboda abubuwan da bokaye suke karerai ne, shi kuma abin da zai zo da shi gaskiya ne. To tsoron kar gaskiya ya hade da ƙarya, a kasa bambance wanne ne ƙaryan wanne ne gaskiyan, sai aka dauki wannan matakin. To amma mu dai mun yi imani da shi, shine qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala allahi kadhib. Sannan a can cikin suratul ahqaf ake cewa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Lokacin da suka zo suka ji Annabi yana sallah asubahi, Annabi yake da shi da sahabbansa yana rera karatun alqur'ani, wannan karatun alqur'ani sai ya shige su. To lokacin da suka iso inda Annabi ke wannan sallah da shi da sahabbansa, qalu ansitu, suka ce kai mu saurara mu ji abin da mutumin nan yake karanta. Suka saurari alqur'ani, ya shige zuciyarsu, ya musu tasiri. To lokacin da suka koma gurin ƴan uwansa aljanu sai suka je suna musu wa'azi. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundarina. Lokacin da suka koma gurin ƴan uwansa aljanu sai suka je suna musu wa'azi, suna musu gargadi, suna musu nasiha, suna jan hankalin su. To shine a cikin suratul jinni ake ba mu labari. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kace an yi mun wahayi cewar wani taro ko gungu na aljanu sun zo sun saurari alqur'ani daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce kai amma yau mun ji alqur'ani mai ban mamaki. Inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi, wannan alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaiciya. Fa amanna bi, mun yi imani da shi. Yahdi ila ar-rushdi fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada, ba za mu taba yin shirka da ubangijinmu ba ko da so daya. Kenan yanzu duk wani aiki na saban Allah sun kame saboda alqur'ani da suka ji. To wannan na daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya karrama wannan Annabi nasa da shi, najifan aljanu da aka yi da tauraro ta yadda aljanin suka gagara sauraron abin da ake tsarawa a sama da suka yi yawo ban kasa kuma bayan an aiko shi suka je yana karanta alqur'ani wannan alqur'anin da suka je shiga cikin zuciyarsu yasa suka karbi addinin musulunci suka zo kuma suna wa'azi da nasihawa wa mutanen su to wannan abu na bakwai kenan ko cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da shi abu na takwas sai mu karkare a kansa abu na takwas daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya karrama annabi da shi kuma yana fito mana da alama cikin alamomi na annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka watsu daga yahudu da nasara na bayani kan siffofin annabi da kuma bayani kan alamomi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi sun zama kamar ruwan dare abubuwan da suka watsu tsakanin yahudu da nasara sun zama kamar ruwan dare da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne kuma an samu da yawa daga cikin yahudu da nasara da suka shiga musulunci sakamakon sheda da suka samu daga malaman yahudawa da kuma malaman nasara kan siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam babban misali salmanul farisi ai mun karanta kissarsa Salmanul Farisi wanda ya fito daga yankin Farisa mutumin da ya fito daga yankin Farisa kissarsa mun karanta ta doguwar kissa yaya ma aka ya fito daga yankin sa bisa labari da ya ji akan annabi da kuma ina annabi zai bayyana a lokacin da ya zo garin Madina yana fatar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin karshe akan kissarsa an maida shi bawa an sayar da shi ga wani bayahude har ta kai ga wani bayahude cikin yahudawan Madina ya saye shi ya taho da shi garin Madina yana masa bauta yace wata rana yana kan bishiya yana aiki wa ubangidansa sai wani bayahude ya zo gurin ubangidan nasa dama ubangidan nasa bayahude wani bayahude ya zo gurin ubangidan nasa yake ce masa ka san abin da ƴaƴan banu kila suke sune Aus da Khazraj kabilar Aus da Khazraj wanda suka karbi musulunci gurin annabi yace me suke suna can a Quba sun taru ga gurin wani balarabe ba Quraishi suna cewa wai shi annabi ne Salmanul Farisi yana kan bishiya yace sai jikinsa ya haubari saboda bayanin nan da mutumin yake malaman nasara duk sun masa wannan bayani sun masa bayanin daga ina annabi zai fito menene siffofin annabi ta yaya zai iso garin Madina a ina zai bayyana duk sun masa bayani yace sai jikinsa ya haubari har ya ji tsoron kar ya su fito ya fadu daga kan wannan bishiya yace sai na sauko a hankali sai nazo nake tambayansa cewa me kace yace take ubangida na ya kwashe ni da mari yace waye kasa da kai je kaka ci gaba da aikin ka yace na koma na ci gaba da aiki na bayan na kammala da yamma sai na debi wasu abubuwa da na tanadar na aje sai na tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da naje sai na tada annabi shi da sahabbansa a Quba suna zaune sai na aje abun dama abu ne wanda za a sa a baka abinci ne sai na ce ga sadaka na kawo muku yace sai na koma gefe na zauna yace sai na ga annabi ya kame hannunsa bai ci ba sai ce wa sahabbansa ku ci sai na ce na samu alama cikin alamomi da suke tabbatar min cewa mutumin nan annabi ne saboda malaman nasara sun ba shi labari cewa baya cin sadaka to shine da yazo da wannan kyautar sai ce sadaka ce ya kawo wa annabi shi da sahabbansa saboda ya ji an ce shi ba ko ne annabi sai kame hannunsa yace sahabbansa su ci to anan sai ya tabbata wa Salmanul Farisi cewa ya tabbas annabi ne wannan na farko kenan na biyu kuma Salmanul Farisi sai sake komawa sai tanadi wani abu shi ma na ci sai zo da shi ga annabi sai ya aje gaban annabi ya ce naga kamar bukacin sadaka wannan kyauta ce na kawo maka annabi sai ya sa hannu ya ci ya ce na biyu kenan alama ta biyu da za ta tabbatar masa cewa shi wannan din annabi ne to sai kuma abu na uku alama ta uku wacce daga nan ne Salmanul Farisi ya karbi musulunci annabi ya raka wata gawa cikin makabartan mutan Madina makabartan baki to da aka je Salmanul Farisi shi ma ya samu kansa a wannan guri sai annabi yana tafiya Salman al-Farisi na bin bayan sa yana ta kokarin ganin kafada annabi annabi sai gane me Salman al-Farisi ke nufi sai dan yayi kafadar sa kadan Salman al-Farisi sai ya rungume shi ya ce ashhadu annaka rasulullah saboda ya ga stamina annabta a kafada annabi ya ga alamomi guda biyu yanzu kwaɗe ya rage ya tabbatar cewa shi annabi ne malaman nasara sun bashi labari cewa akwai stam a kafada annabi ta bangaren dama to shine da yazo wannan makabarta annabi na tafe yake bin annabi a baya yana ta kokarin sai ya ga kafada annabi annabi kuma sai ya gane me yake nufi sai dan sabule mayafinsa kadan Salman al-Farisi yana gani ya rungume annabi yana kuka ya karbi musulunci a take to kaga wannan ya watsa cikin yahudu ya watsa cikin nasara kan waɗannan alamomi na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da annabtar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma mutum na biyu a bangaren nasara Najashi sarkin Habasha ai ya karbi musulunci gurin annabi bai taba haduwa da annabi ba ba su taba ido hudu da annabi ba amma saboda yanda malaman nasara suka karantar da su siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafansu to da annabi ya bayyana sarkin Habasha ya karbi musulunci gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam in ka koma bangaren yahudu kuma akwai Abdullahi ibn Salam shi ma ya karbi musulunci gurin annabi me yasa ya karbi musulunci gurin annabi lokacin da annabi ya shigo garin Madina mun san garin Madina Yahuda suna zaune a garin Madina Abdullahi ibn Salam yana cikin malaman Yahudawa masu ilimi cikin Yahudawa to da yaji ana cewa annabi ne mutane sun yi cincirindo a kansa sai ya je ya lade saurari mai annabi ke fadi sai ya ce eh wannan komai akai annabi saboda yaji yana umurtan mutane da gaskiya yaji yana umurtan mutane da sallama afshus salama bainakum wa at'imu at'ama tadkhulu aljannata bi salam wadannan lafuzza da yaji daga annabi sai ya tabbatar masa cewa annabi saboda annabi shi yake umurni da kyawawan dabi'u annabi ya musu umurni su watsa sallama tsakanin su kyakkyawar dabi'a ce ya musu umurni da gaskiya kyakkyawar dabi'a ce ya musu umurni su ciyar da abinci kyakkyawar dabi'a ce nan yace ba mai siffanta da irin wadannan siffofi sai annabi sai ya karbi musulunci gurin annabi ba yahude ne amma sai ya karbi musulunci gurin annabi saboda lafazin da yaji ya fito daga fatar bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai kuma wasu daga cikin nasara din da yahudu da ya bayyana musu cewar eh shi din annabi ne amma kuma duniya da mulkin su ya hana su karban musulunci gurin annabi babban misali na farko bangaren nasara sarkin rumawa Hirakal da annabi ya tura masa wasika cewa ya musulunta annabi ya bayyana masa cewa shi annabi ne ya ji labari cewar mutan makka annabi kuma dan makka ne sun shigo garinsa kasuwanci sai ya ce a kira su zai musu tambayoyi duk tambayoyin da ya musu kusan tambayoyi guda goma suna bashi amsa ya tabbatar masa amsar da suka bari ya tabbatar masa cewa wannan annabi tambayoyi guda goma to shine a ƙarshe yake cewa lallai mutumin nan zai samu gurbin kafar nan tawa to sai fahimci cewa ɗan fadansa fadawansa za su yi fito na fito da shi za su bijire masa sai ce wasa nake muku sai ci gaba da rike mulkinsa bai karbi musulunci ba amma dai ya samu nutsuwa ya samu gamsuwa cewa mutumin nan annabi ne sai ɗaya kuma daga cikin nasara har ila yau sarkin Misra Muqawqis shi ma da bayani ya je gare shi cewa annabi ya bayyana yana kiran shi zo ya karbi musulunci ya nitsu ya samu gamsuwa cewar annabi ne amma saboda kar ya rasa mulkinsa sai ya ɗauki mariyatul qibtiyya sai ya aika annabi a matsayin kyauta ya nuna annabi ya yarda da abin da annabi ya zo da shi amma ba zai karba ba saboda in ya karba zai rasa mulkinsa kaga kenan wannan duka ina suka samu wannan malaman nasara daga gurin malaman nasara to akwai dai abubuwa da yawa da suka bayyana waɗanda Allah madaukakin sarki ya karrama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su sannan kuma yake nuna cewa shi din annabi ne yace wa laysa fi zalika kabiru iskalin faqad sakhara Allahu aljamadat lil anbiya'i qablahu yanda zaka ga bishiya tana sallama wa annabi dutse yana sallama da wa annabi wannan ba wani abu bane wanda zai daure wa mutun kai cewa za a yi bishiya da bata motsi bata magana tai sallama wa annabi ya za a yi dutse da baya motsi baya magana yayi magana wa annabi yace wannan ba wani abba bakon abu bane kuma ba abu bane mai wahala Allah yakan gudanar da hakan kan annabawa tun gabanin annabi yace fa asa musa taqamat ma sana'a saharatu fir'auna bada an tahawwalat hayatan tas'a thumma raj'at kama kana sandar annabi musa da annabi musa ya san da ita a kasa ita ma ai ta zama macijiya sannan macizan da matsafa suka yi duka talankwame su yace to saboda haka idan bishiya yayi sallama annabi dutse yayi sallama annabi wannan ba abun ban mamaki bane annabawan da suka gabaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam su ma haka ya faru da su yace walamma daraba biha hajara naba'a minhu alma'u 12 aina 12 aina lokacin da annabi Musa ya zo da sandarsa ya buge jikin dutse sai idanu guda 12 suka bubbugo da ruwa banu isra'ila ko ta kabila ta san ina ne gunda za ta je ta sha ruwa kaga wannan sanda ce ko ya buga jikin dutse dutsen kuma sai ta bubbugo da ruwa saboda haka ba abun mamaki bane in bishiya ta yi sallama wa annabi sallama na annabta haka in dutse ya yi sallama annabi sallama na annabta hakan ya faru ga annabawa gabanin sa ina ga saboda kurewar lokaci za mu tsaya a wannan gabar sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana idan muka zo za mu tashi a bisharori da yahudawa suka yi dangane da samuwa annabi duk da karatunmu mun yi ta bayanin waɗannan isharori da kuma wanda nasara su ma suka yi dangane da annabtar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai kuma mu je mu shiga bayani kan fara yi wa annabi wahayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته